الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وسوراروا السلام عليكم بركم مرساك سادوا أشكين صاب شر من فتوى رحمة إندني شيخ بلا كبر نكي قبات الدولة شيء أهالي ينزو تارا دا شيخ مالم مع الدكتور شاك محمد سامي عمر رجال ليمو babban malami a bangayen nazarin addinin Islama dake Jami'ar Bayero a nan Kano. Kada a manta za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com. Za kuma a iya aika mana ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Kazalika za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com. Akaramakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد وما سوى العلم وأن اللوكشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأينا بكي سوكتي أكان أيكي هجي وأن أيكي نيد كونشي إبادة وشي كتاب وشي ما أنوني ما سجل ما ديه وقريد نسكي baya ga ma'anar tauhidi da kadaita Allah ta'ala da gujewa dukkan abin da yake shirka da wannan ibada ta kunsa kamar da muka bayani. To haka nan wannan ibada ta kunshi wato wata tarbiya ta zamantakewar al'umma ta musulmi a matsayin ta al'umma ce guda daya wacce take bautar Ubangiji daya, take bin tsarin doka guda ɗaya da Allah ta'ala ya saukar, sannan take fuskantar manufa guda ɗaya. Ibada ce wacce take kunshe da tarbiyyar zamantakewa tsakanin al'ummomi waɗanda suke mabambanta jinsi, mabambanta ƙabila, mabambanta ƙasashe, mabambanta yare, mabambanta ta fuskar al'adu. Ibada ce wacce tun lokacin da bawa mahajjaci wato ya shiga cikin wannan ibada, ya cire kayayyakinsa da ya saba sawa a ƙasarsa na al'ada, ya sanya kaya ko mu ce uniform na aikin hajji, uniform guda ɗaya wanda zai fito da alhazai dukkaninsu a cikin kama guda ɗaya, ta yadda ba za ka ga bambanci tsakanin alhajin da ya fito daga gabas ba da alhajin da ya fito daga yamma, ba za ka ga bambanci tsakanin alhajin da yake Balarabe da wanda yake Ba'ajami ba, ba za ka ga bambanci tsakanin wanda yake mai wadata da wanda yake mara wadata ba, ba za ka ga bambanci tsakanin wanda yake mai sarauta ba da wanda ba shi da sarauta. Dukkaninsu za su fito a cikin tufa iri ɗaya, a cikin kaya guda ɗaya, su fuskanci Ubangiji guda ɗaya, suna kiran abu ɗaya, suna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Duk sun bar wani abin da suke amfani da shi na kirari ko na kuzuzu ta kabila ko na kuzuzu ta kasa ko na kuzuzu ta yare, sun dawo gaba ɗaya sun aje wannan, sun daga tuta guda ɗaya ita ce tutan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Suna dawafi ga daki guda daya tare da bambancin jinsin su da bambancin launin su da bambancin harsan su, kuma suna ibada iri daya. Lalle Allah ta'ala da ya shar'anta hajji ga mutane yana nufin al'umma ta musulmi ta zama al'umma guda daya wacce take taimakon junanta, take agazawa junanta, al'umma da za ta zama kamar jiki guda daya. Idan wani bangare na jiki ya kamu da rashin lafiya, sauran gabobin jiki za su ansa, za su kamu da zazzabi da rashin bacci. Musulmi gaba daya kamar jiki daya suke, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. وتو مؤمني ومسلمي كمرجكي قدا ديني a wajen yadda suke tausaya wa junansu da jin kan junansu kamar jiki ɗaya suke. Idan wani wata gaba ta wannan jiki ta kamu da rashin lafiya, sauran jiki gaba ɗaya sai ya rude, a rasa bacci, a kuma wato kamu da zazzabi. Saboda haka lokacin da mutum ya zo zai shiga aikin hajji, a lokacin zai yi harama daga miƙati, da zarar ya harama daga miƙati kuma to musulunci ya hana shi ya yi farauta, kai hatta gashin kansa ko gashin jikinsa aka ce kai ya taba, kai ya aski, kai hatta faratansa aka ce kai ya cire komai na jikinsa, wato ya fito a wannan matsayi wanda yake nuna cewa komai ya samu salama, ya samu aminci. Alama ce da take nuna cewa wata ibada yake yi wacce addinin musulunci ya zo da ita. Shi kuma addinin musulunci shi ne addini na zaman lafiya, wanda ya kunshi salama, ya kunshi zaman lafiya. Zaman lafiya ta hakika, ba zaman lafiya ta ƙarya ba, zaman lafiya ta hakika, wanda idan mutum ya shiga cikin wannan aiki hatta jayayya hatta musu aka ce kada ya dan uwansa. Man farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, wanda duk ya ainihin kulla niyyar aikin hajji a waɗannan watanni to babu aikin batsa, babu aikin fasikanci, babu jidali, babu jayayya, babu musu. To kaga abinda wanda aka hana shi musu, kaga babu shakka ba za a yarda masa ya daki wani ba, ko ya zagi wani, ko ya ci mutuncin wani, ko ya hantar wani ba. Babu shakka wannan yana nuna yadda ya kamata al'umma musulmi ta kasance. Ta kasance al'umma ce wacce take kaunar juna, take son juna, take zaune da juna lafiya, take kaucewa dukkan wani abin da zai kawo hatsaniya, dukkan wani abin da zai kawo karo, dukkan wani abin da zai kawo tashin hankali a cikin rayuwa. Wannan ba karamar koyarwa ba ce. Don haka musulmi tun daga lokacin da ya shiga ihrami, ayyukan da ake wajabta masa a wannan lokaci suna ba shi darasi ne, suna ba shi koyarwa ne, suna nuna masa yadda ya kamata rayuwarsa ta kasance. Zama rayuwa ce ta biyayya da tsoron Allah, rayuwa ce ta aikata alkhairi, rayuwa ce da ake so abubuwan da mutum zai yi a lokacin zama abubuwa ne masu kyau, ya kaucewa dukkan abubuwan da suke ba su da kyau, ya kaucewa dukkan wata alfasha, kaucewa dukkan wasu mummunan lafazi, mummunar kalma, da zamana Allah ta'ala shi ne kawai a zuciyarsa, shi ne a tunaninsa. Babu shakka a wannan zamani da muke rayuwa a ciki, dan adam yana buƙatar wannan tarbiya, yana buƙatar irin wannan koyarwa, yana buƙatar ya zama ya samu irin wannan training, musamman a wannan zamani da muke ganin jinin dan adam yana kwarara. Jinin dan adam bai zama a bakin kowa ba, bai zama a bakin komai ba, ana kashe dan adam kamar ana kashe kwari. A wannan zamani da muke ganin tashin tashina ta yi yawa, babu shakka muna buƙatar mu ƙara komawa ga irin waɗannan ayyuka na aikin haji, don mu koyi yadda musulunci ya tsara wa musulmi zamantakewarsu da rayuwarsu. Domin ya kasance mun kakkaɓe son zuciya, mun kakkaɓe ƙiyayya da ƙiƙi juna daga cikin zukatanmu, mu koyi yadda za a zauna lafiya, mu koyi yadda Allah ta'ala ya so bayansa mumine su kasance. Ka duba yadda Ubangiji ta'ala yake tattara mutane a guri guda, a lokaci guda, kuma suna dosar hadafi guda, a cikin dan kankanin guri, ba wai guri wanda yake mai girma ba, amma za a hadu, miliyoyi za su hadu, amma a ce ko jayayya ko musanyar magana kada ta rika gudana tsakanin mutum da dan uwansa mutum. Babu shakka wannan ba karamin koyarwa ba ce, ba karamin training ake ma mutane ba. Ya kamata a ce duk mutumin da ya je ya haji ya dawo, to ya dawo da wata sifa wacce ba irin ta ya tafi da ita ba, ya dawo mutum ne mai son ƴan uwansa, mai kaunar su, mai son zaman lafiya, mai kaucewa dukkan abin da yake hatsaniya, wanda duk ya shiga wannan gumurzu inda za a ture ka, a mangare ka, a taka ka, amma aka ce ko da musanyar magana kada ka yi, la fusuka wala jidala fil hajj, aka ce kada ka yi, to duk mutumin da ya samu irin wannan to ya kamata ya samu wata tarbiya ta musamman, yayin da zai dawo kasarsa to a same shi mutum ne wanda yana dauke da irin waɗannan sifofi a tare da shi, yadda zai rayu rayuwa mai kyau. Shi yasa Ubangiji Ta'ala da ya ce ayi guzurin zuwa haji, sai ya ce amma fa mafi alkhairin guzuri shi ne tsoron Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab, ku yi guzuri da mun zuwa aikin haji, amma fa ku sani mafi alkhairin guzuri shi ne tsoron Allah, don haka ku ji tsoro na ya ku masu hankali. Saboda haka tsoron Allah shi ne izzar mu, shi ne girman mu, shi ne mutuncin mu, a yanda za mu sanya san duniya a zuciya da zama ta fi karfin abinan, ta fi karfin zuciyar mu, to babu shakka muna cikin kaskanci, muna cikin ci baya, babu wato tawaya ko na kasa gabawa, idan ya kasance tsoron Allah ke jagoranci, ke masa jagoranci, idan ya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Mu dawo daga wannan aiki, muna dauke da zuciya ta mu taimakawa ƴan uwanmu a bisa doran wato yarda da amincewa, ba bisa doran wato kabilanci ko kungiyanci ko wani abu wanda yake ɗan kasanci ko bangaranci ba, zama na saboda manufarmu ɗaya, saboda Allah ɗaya muke bautawa, saboda Ubangiji ɗaya muke bautawa, saboda hadafinmu guda ɗaya, kuma abu ɗaya muke so mu cimma, to ya zama saboda wannan muke kokarin mu yi kokarin mu ga cewa mun samu mun taimakawa juna, mun yi ta'awun a tsakaninmu, mun tabbatar da gaskiya, mun kuma yaƙi ƙarya da zalunci da ta'addanci duk inda yake. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da musulmi zai karanto ne, zai hararo, zai fahimto daga cikin aikin hajji, wanda rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci. Allah ya samu dace.
Amin summa amin. Mallam, tambaya ta farko tana cewa menene ingancin cewa wai ranar juma'a ake karfar ayyukan bayi?
To hadisin ba ranar juma'a yace ba, hadisin yayi magana ɗaukaka ba aikin bayi, ba karɓa ba, karɓa daban, ɗaukaka aikin daban. Duk mutum in yayi aiki, akwai mala'iku da suke rubuta abin da ya aikata, mai kyau ne kuma mara kyau. Kiraman katibina malamuna ma taf'alun, kamar yadda Allah ke cewa bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, manzannin Allah ta'ala su ne mala'iku da suke tare da mutum, suna rubuta duk abin da yake aikatawa. To akwai lokacin da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa sama, to wannan lokaci shi ne ranar Litinin da ranar Alhamis, su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a cikinsu, yake cewa saboda a cikinsu ne ake ɗaukaka ayyukan bayi, kuma ina sha'awa, ina so ya zama ɗaukaka ayyukana lokacin ina azumi. Wannan shi ne abinda hadisin ya ce, hadisin Usama ibn Zaid, yana cikin sunan Abi Dawud, amma ba wai aljuma'a ba, kuma ba karɓa ba, don karɓa shi ne ka yi Allah ta'ala ce ya karɓa, wannan ba shi da alaƙar ɗaukakawa. Zaran mutum ya yi aikin ibada ya cika sharuɗa, kuma da ikhlasi da tsoron Allah, Allah yana karɓa aikinsa, inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin, Ubangiji yana karɓa ayyukan wato bayansa waɗanda suke masu tsoronsa, masu takawa. Don haka in mutum ya yi aiki da takawa, Allah zai karɓa. Ɗaukaka aikin kuma wannan shi kuma wani abu ne daban, kuma shi ma ba ranar juma'a ka faɗa ba, Alhamis ne da Litinin.
Na'am. Tambaya ta gaba ta ce, malam, mutum zai iya yin azumin nafila alhalin ana bin sa na farilla?
To mun sha faɗa cewa farilla ita ce gaba da nafila. Idan da mutum zai kasance ya kiyaye farillas da Allah ta'ala ya wajabta masa na ayyukan ibada, ba tare da yayi nafila ko koda ɗaya ba, inda da zai yi ya kiyaye farilla din gaba ɗaya ba tare da ya zo da nafila ba, to wannan ya ishe shi ya kubuta gurin Allah. Kamar da yazo a cikin hadisin Ma'iki sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wani bawa yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa abin da Allah ta'ala ya shar'anta masa, ya wajabta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa Allah ta'ala ya wajabta masa salloli biyar, yace akwai wasu banda waɗannan biyar din da suke wajibi a kaina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai dai in kai na tadawuni, wato sai dai in nafila za ka yi. Sannan ya sake ce masa Allah ta'ala ya wajabta maka azumin Ramadan, yace to banda wannan akwai wani wajibin kuma a kaina banda wannan? Yace a illa an tabawwa, sai dai in tadawuni za ka yi. Ya sake gaya masa cewa Allah ya wajabta masa fidda zakka ta dukiyarsa yana da ita, yace akwai wani abu banda wannan? Yace a sai dai kuma tadawuni. Sannan ya sake gaya masa Allah ya wajabta masa aikin hajji, yace to akwai wani kuma banda wannan? Yace a sai dai in tadawuni. Yace to wallahi shi ba zai kara ba zai rage ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha ar-rajulu in sadaqa, inda mutumin nan yadda ya faɗa din nan gaskiya zai je yayi yadda ya faɗa din, to ya samu rabauta, to ya samu gidan aljanna. To da a ce zai yi din mutum ya zo da farilla din kakaf da Allah ta'ala ya wajabta masa ba tare da an samu dungushe ba, to koda bai yi nafila ko ɗaya ba wannan sai ya haye ya samu riba. Haka ita farilla ita ce gaba. Sannan nafila sukan takan zama ciko ne ga mutum akan abin da ya bari na farilla, ko ya sakaci, ko ya gaza yadda ake so a sallarsa ko azuminsa. To nafilfulu su suke cike wannan gurbi a ranar gobe kiyama, kamar da ya tabbata a hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa farkon abin da za a yi wa mutum sabi da shi ranar gobe kiyama, wato cikin ayyukansa shine sallah. A duba idan sun cika shi kenan, idan ba su cika ba a ce a duba in yana tadawui, a ebo tadawuin nafilfulin kenan, a cike masa gurbin abin da ya gaza na farillarsa. Shi yasa wasu malamai suka ce kenan in banda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zama an gama bincike an gama lissafi a samu yana da nafilfulu. Kowa in aka yi masa lissafi aka gama, to karshe za a yi ta cikuni da nafilfulinsa duk su shige cikin farilla. Annabawa ko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma shine watakila shine wanda haka ma Ubangiji ta'ala ya faɗa inna laylatal fata hajjat bihi nafilatan lak, shine zai samu wannan nafila din, shine zai samu wannan kari din bayan farillarsa zai samu nafila. Amma mu yadda muke din nan da wuya ne a ce ayyukan mu na farilla din sun samu cika cip-cip ba tare da an ciko da nafila ba. Kusan nafilar za ta tafi ne a ciko, ba ta zauna a matsayin nafilan ba, za ta shige cikin farilla ne. To shi kaga ita nafila tana bin farilla ne, ba ita ce farko ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya ruwaito daga Ubangiji Allah yana cewa ma taqarraba alayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min muftaratuhu alayhi, bawa na bai taɓa kusanta ta da wani abin da na fi so ba kamar abin da na farillanta masa. Wato abin da Allah ta'ala ya fi so bawa ya kusance shi da shi shine farilla. Sannan yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sannan bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfulu har sai na so shi. To kaga nafilfulu suna zuwa bayan farilla, farilla ita ce farkon abin da Allah ta'ala yake son bawa ya kusance shi da shi. To mutum wanda ake bin bashin azumi na farilla, abin da aka fi so ko Allah ya fi so shine yayi farillar kafin ya zo ga tun nafila din. Wannan shine mun kuma sha bayani irin wannan.
Na'am. Tambaya ta gaba ta ce malam idan wasu za su yi aure sukan je a duba musu sunan matar da ya kamata su aura, menene hukuncin hakan a shari'a?
Wannan ba shi da asali, ba shi da tushe, kuma ma zai shiga cikin babin duba wanda haramun ne a shari'a. Balma duba wannan kafirci ne, mutum ya ce za a duba masa sa'a a gaya masa gaibi abinda ba shi kenan ba. Suna kadai ba zai nuna mutum ba, a ce wai ta hanyar suna wai za a hada suna harufan suna ko a yi lissafi, ko a ce wannan mata in ka aure da za ka yi arziki, ko ko za a soka ko za ka samu kaza ko za ka samu kaza wannan in ka aure ta za ka samu tsiya za ka samu matsala za ka samu talauci kasuwancin ka zai lalace za ka yi rigima da mutane da sauran maganganu irin waɗannan waɗannan duk ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana zuwa gurin masu irin wannan domin su ne shine ake kira arraf wanda zai ce zai gano maka wani abu da yake boye wani abu na gaibi wani abu da zai faru nan gaba ya ce wa yana da wata hanya da zai yi lissafin sa ko ya buga kasarsa ko ya zane zanen sa ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo dan boka wato dan duba man ata arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad riwayat sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan fasalahu lam tuqbal lahu 43 yawma wanda zai zo gurin dan duba man ata arrafan aw kahina wanda zai zo gurin dan duba ko boka ya gaskata shi kan abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi na abdullahi dan mas'ud wanda ya cikin mu'jamut tabarani mu'jamul kabir na tabarani saboda wanda yaje gurin boka ko dan duba yayi buga kasa yayi duba dubensa ya gaya masa wani abu wanda bai faru ba ce zai faru ko ga yadda zai kasance kuma ya yadda da wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya nuna cewa babu wanda ya san gaibi sawa'un mutum ne ko aljin ko mala'ika sai Allah kullahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san gaibi waɗanda suke cikin samai ko suke cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah kaga mutumin da zai ce shi ya san gaibi to ya ƙareta wannan alkur'ani wanda zai ce ya san matar da ya kamata ka aura ta hanyar suna ba wai ya je ya gaya maka ɗabi'u ba ce misali wanda sai zai aure ya je ya tambayi wanda ya san yarinya da yake so ya tambaye shi ya halayenta ya gaya masa wannan kaga wani abu ne daban zai gaya masa ne abin da ya sani wa shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil-ghaibi hafizin to wannan babu komai amma ya je ya buga sunanta a yi wani zane a yi wani hatimi a yi wani jadawali sannan a ce matan nan za ka yi kuɗi in ka aure ta ko matan nan za ka tsaya ce wannan yadda ne da ɗan duba kuma hatsari ne ga aƙidar mutum annabi ya ce mutum ya zo wa ɗan duba ya tambaye shi ko bai gaskata shi ba zuwa ɗin kawai a yi masa tambaya annabi ya ce to za a karɓi sallar mutum bata kwana 40 to koda ya yi sallar kwana 40 koda ya yi sallah tsawon kwana 40 ba za a karɓa ba ba za a bashi lada ba za a rubuta mashi lada ba kuma dole ya yi in bai yi ba kuma to nauyinta yana nan wuyansa dole ya sauke nauyin ta hanyar ya yi amma kuma ba shi da lada wannan idan bai gaskata shi ba idan kuma har ya yarda da abin da ya faɗa to wannan ya watsar kenan da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani na cewa gaibi na Allah ne qul innamal ghaibu lillah ce ka ce gaibi na Allah ne shi kadai saboda ka ya watsar da wannan ya yarda cewa akwai wani da yake ya yarda da cewa akwai wani da yayi tarayya da Allah a cikin sanin gaibi wannan kuma kafirci ne Allah ya kiyaye
amin sai tambayar da ta fito daga Umar Ado Inuwa Sheshe yace menene alaƙar roƙon Allah tare da yanka kuma idan bukata ta biya shin hakan na iya taba aqidar mutum
so mutum yaje yace ma wani ayi min addu'a ko a tare da addu'a shi kuma wannan da yazo gurin nasa yace to zaka kawo rago ko mai sifa kaza ko sa ko zaka kawo kaji to wannan ya nuna cewa wannan mutum ba na Allah bane ba kuma wanda zai addu'a bane a saurari addu'ar sa ba a ki kai da zaka ke bukatar addu'a ko kike wata bukata gurin Allah ba ka yanka dabba ka yi sadaka kai a karan kanka ne da kai sadaka da yadda mutum zai sadakar kosai sadakar waina sai ya sadakar nama ka yanka dabba ka yi sadaka ga talakawa ga makota mabukata kace ya ubangiji wannan nayi saboda kai ya ubangiji bukata ta kaza kaza Allah ka biya mu saboda wannan ibadar da nayi wannan babu wani abu amma ka je gurin wani wanda shi aikin sa kenan kamar ma sana'a sace shi shi ya aje kansa a zo yayi addu'a kamar wani jirjejeniya suka yi da Allah cewa duk mai bukata ya zo gurin ka ni kuma zan biya masa amma sai ya maka kaza ya maka kaza wannan dan fara ce saboda idan irin wannan yankan ne to ba shine shari'a ta yadda da shi ba a ce kada ka yanka dabba kai sadaka da naman ta wannan ba a hana ba kamar yadda aka yadda kai sadaka da kudin ka kai yadda aka yadda kai abinci ka bayar sadaka wannan babu laifi dan ka yanka dabba ka bayar sadaka tsakaninka da Allah ba wani ne ya saka ba ba wani ne ya sifanta maka wata dabba ta musamman ba yace ka kawo dabba iri kaza iri kaza iri kaza ne kama kaza to wannan kaga ba wai Allah zai yi ba dan Allah zai yi dan Allah zai yi na ruwan Allah da kamanninta Allah shi yayi dabba baka shi yayi fara shi yayi ja shi yayi gajera shi yayi mai tsawo duk shi yayi su don halittar sani babu bambanci a tsakanin su kuma ubangiji ba kalarta yake dubawa ba shi lan yanallahu al-humwa wala dima'uha walakin yanallahu at-taqwa minkum ba naman da ka samu a jikin dabbar ba ko jinin da ya zuba ba shine wannan zai kai ga Allah ba tsoron Allah da yake cikin zuciyarka kyakkyawan ikhlasi kyakkyawan niyya da kai da ikhlasi da kai a zuciyarka shine wannan ubangiji yake dubawa saboda ka in har dan Allah ne ba bukatar a baka wani sifa ko wani ci sai an kawo shi zai gaya maka abinda zaka yi na kusanta ga Allah ba shi zai ce sai ta hanyar dabba ba yana cewa to ka je ka yi sadaka ka yi addu'a ka yi tawassuli da addu'ar ta amma sai ya gaya maka cewa ka kawo nawa ba saboda haka wannan ba shi da alaka da karbar addu'a ko rashin karbar ta amma mutum in shi karin kansa ya ga dama yayi wannan babu wani abu dan yayi sadaka amma ya dauka cewa wani ne ya sa shi kuma ya sa masa wasu sifofi ya ce yanka wani lokaci sai ka samu cewa akwai wani abu na saddabaru akwai wani abu na tsafi akwai wani abu na 419 a ciki wanda bai dace a ce musulmi yayi wannan ba ko kuma a ce an yi wa musulmi wayo har an dube shi da wannan
na'am tambayar Abubakar Silagarko yace mallan lokacin sallah ya shiga muna Kaduna daga Abuja zamu da gida Kano sai wasu suka ce a tsaya ayi sallah wato jam'u taqdim ko ta'khir wasu kuma suka ce a bari idan an zo Kano ayi kasaru alhalin kuma dukkanin mu mazauna Kano ne shin ya abun yake
to in kai kana cikin halin tafiya shari'a ta sauƙaƙe maka wasu abubuwa wannan da cikin saukin da shari'a ta yi wa matafiyi yayi kasaru wato sallolin da suke da raka'a hudu ya mai da su biyu sallar azhar sallar asar sallar isha'i yayi su raka'a biyu shari'a ta masa wannan saukin haka nan shari'a ta sauƙaƙe masa ya hada salloli guda biyu a lokacin ɗaya daga cikin su ya hada sallar azhar da asar a lokacin azhar ko a lokacin asar ko ya hada sallar magriba da isha'i a lokacin magriba ko a lokacin isha'i wannan duk shari'a ta masa wannan sauƙi ne kasancewa sa mai matafi tafiya wani abu ne mai wahalarwa da jigatarwa kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sahru qit'atun min al-azab wato bulaguro wani yanki ne na azaba to dan a karfafa masa a sauƙaƙa masa sai aka yi masa wannan sauƙi haka matafi zai iya yin hada salloli guda biyu a halin tafiyarsa a cikin tafiya lokacin azhar yayi zai iya azhar da la'asar ko ya yi magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su ko jam'u taqdim shi ne a lokacin ta farko ko jam'u ta'khir shi ne jinkirta zuwa lokacin ta biyu ya hada ya yi wannan duk shari'a ta masa sauki kamar a halin da kuke ciki kamata ya ku haɗe a inda kuka sauka za ku yi sallar sai ku haɗe su la'asar ce da magariba abin azhar da la'asar ko sai ku haɗe su amma in kuka dawo gida to kenan kuma kun dawo gida babu magana kasaru wanda ya dawo da wata sallah a kansa bai yi ta ba ya zo gida to ba zai ce ai kasarin ta yi dauko ba saboda haka yanzu a gida ba kasarin zai yi a'a yanzu ya dawo gida shi kenan cikawa zai yi babu kuma maganar ya yi kasaru ballantana ya haɗe in kuka dawo gida kuka zo Kano ba ku yi sallar azhar din ba kuka zo Kano da asar ta yi to sai ku yi azhar cikakkiya ku yi la'asar cikakkiya wannan ma ba haka ya kamata ba kamata yi a can inda kuke ku hade su gaba ɗaya kun huta kuna zuwa gida shikenan sai mutum ya ci abinci ya kwanta yayin baccin sa ba tare da yana jin akwai wani abu da yake jira sa nan gaba ba
na'am sai tambaya ta gaba ta ce wanda ta fito daga Abdullahi Maccido yace mallam dan Allah a ja hankalin wasu daga cikin mu maza kasancewar ba sa yi wa matan su tufafi amma su ko da yaushe sukan yi kokarin yin dinki akai akai kuma matan su suna fama da rashin sutura
to abu shakka tufatar da mace daidai take da ciyar da ita da shayar da ita da ka dora masa nauyin da ci da ita da shayar da ita haka nan suturar ta kai ya bar ta ta zauna ba sutura ya bar ta ta zauna cikin tsumma yana da kuma halin da zai samu mata da kyakkyawar sutura na babu shakka in yi haka to ya rage wani nauyi ya wato ya bai sauke wani nauyi da yake kansa ba tunda wani ma anfako annafaka din da aka faɗa ta kunshi ciyarwa ta kunshi shayarwa ta kunshi sutura da wacce za ta sa Allah ta'ala yana cewa yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah duk wani mai wadata ya ciyar gurgudan wadatarsa ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa wato ya zama ba mai wadata ciya wadata sosai ba falyunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ta'ala ya bashi wannan shine abin da yake wajibi saboda haka ba daidai bane mutum ya zama shi a karan kansa zai sa mai kyau kuma yana ganin matarsa ko matarsa suna sanye da tsumma a koda yaushe wannan in yi haka bai adalci da aka neme shi yi ba ya sauke nauyin da yake wuyansa ba
na'am sai tambayar da ta fito daga Kabiru Salatu Tarauni yace mallam matata ce ana binta azumin watan Ramadana guda 6 to bayan sallah sai ta fara sittu shawwal har ta kai 5 sai ta kama laulayin ciki shin yanzu za ta mayar da shi Ramadan ne wannan 5 din da ta yi na shawwal in ya so ta cika ɗaya ya zama 6 shikenan ta biya Ramadana ko kuma ya za ta yi
idan aka riga aka yi azumi da wata niyya to ba kuma juyar da shi kuma an yi da niyyar nafila kuma a ce baya daga ba kuma a juyar da shi ta ya koma farilla to bayan ta yi wa Allah shi da siga ta nafila an rubuta mata shi cikin azumumukanta na nafila sai kuma da laulayi ya same ta ta dace ce ya Allah azumin nan da ne nafila da Allah a bai da shi farilla wannan ba a haka saboda haka yana nan a nafilanta da a ce tun farko niyyar farilla ta shi kenan tunda ta yi niyyar nafila to wa inna ma li kulli imri'in ma nawa mutum yana samun ko wani mutum yana ana bashi gurgurda abin da ya niya ne niyyata ita shine niyyar sita shawwal to aka sita shawwal tai ko ce kamsa shawwal da bai kai 6 ba to za a ba ta ladan wanda yayi azumi 5 kuma wannan 6 kuma daga baya in ta samu dama sai ta rama
na'am wannan tambayar kuma take cewa mallan nayi bari kwana 43 jini yana zuba sai ya dauke bayan nayi kwana 13 sai ya dawo nayi kwana 6 sannan ya kuma daukewa na kara yin kwana 3 ya dawo da safi da yamma ya dauke haka ya dinga yi har sati guda idan ya dawo da safi sai ya dauke da yamma to mallan yaya maganar sallah da azumi
to jinin bari jinin biki ne mutu ta yi bari jinin ta jinin biki ne wanda ita ce magana mafi rinjaye so irin yadda ake zama lokacin jinin biki haka shi ma jinin bari shi ma jinin biki ne haka za a zauna magana mafi inganci shi ne mafi tsawon lokacin jinin biki kwana 40 haka ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi tsawon lokaci kwana 40 don haka a cikin kwanakin matukar dai ba a cika kwana 40 ba duk sanda ya dawo to jinin bikin ne ya dawo sai ta dakata da sallah in lokacin azumi ne ba za ta yi azumi ba in ya dauke sai ta yi wanka in har ta ga ya dauke alamar ya dauke sai ta yi wanka da za a kaddara ya sake dawowa shikenan za ta kuma sake dakatawa har sai idan ya yi kwana 40 to in ya sake dawowa bayan kwana 40 to wannan ya zama jini yana rura sai ta yi ma kokari ta je ta ga likita domin a bata magani jinin ya tsaya.
Na'am. Wannan tambayar kuma take cewa malam wace shawara za a bani ina yawan yin mantuwa a cikin dukkanin al'amurana.
To, mantuwa wani abu ne da Ubangiji Ta'ala shi yake halittarsa, yake sanyawa mutum. Sannan shedan yakan taimaka wajen mutum ya rika mantuwa musamman abin da yake na alkhairi. Musamman abin da ya zama alkhairi ne, to za ga shedan yana kokarin sai ya saka manta. Shi yasa Yusha Ibn Nun wanda suka kasance tare da Annabi Musa alaihi salam a tafiyar da yake neman ilimi, Annabi Musa ya gaya masa cewa ya tuna masa abin nan lokacin da kifin nan ya bace, ya gaya masa. Aka zo suka zauna a wani guri, kifin ya shige ruwa ya tafi, ya ganshi amma kuma sai ya kasa tunawa. Lokacin da aka yi tafiya ya ce ba mu abincin mu, tafiyar nan mun wahala. Sai ya ce ai lokacin da muka zauna gindin dutsen nan muna hutawa, kifin nan ya shige ruwa ya tafi yasa. Amma na manta an gaya baka kuma an sanihu illa shaitan an azkura. Wato ba komai ya mantar da ni ba sai shaitan. Ranan sai ya jingina wa shi ya ce ya manta amma ba komai ya mantar da shi ba sai shaitan. Haka nan lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam yake kurkuku, mutanen nan guda biyu da suke tare da shi a kurkuku suka yi mafarki, ya fassara musu mafarki. Ɗaya ya ce zai kubuta, ɗaya kuma za a kashe shi. Sai ya ce ma wanda yake tsammanin zai kubuta, qala lil ladhi dhanna minhu annahu najim minhu madhkurni inda rabbik, in ka je gaban mai gidanka ka tuna masa maganata. Fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi, ma sai shaidan ya mantar da shi. Kaga sai aka jingina wa shaidan mantuwa. Wallaka shaidan duk sanda mutum zai yi wani abin alkhairi shi yana kokarin ya ga ya mantar da shi. Shi yasa ko me kake neman tsari da Allah daga shaidan, domin kada ya zama ya shigar maka da waswasi, yayi maka wasa da hankali har ka manta abin. Akan samu wannan. Ina akwai kuma abin da ya shafi ta kanta kwakwalwa wanda take da rauni, za ka ga mantuwa na yawan shiga, ana girma kuma abubuwa suna ƙara yawa a rayuwar mutum, sannan kuma mantuwa tana ƙara shiga kwakwalwarsa. Saboda sai dai a nemi taimako wajen Ubangiji a cikin al'amura, domin a kaucewa tasirin shaitan wajen sanya mutum mantuwa. Wani abin ko ba yadda za a yi, haka Ubangiji Ta'ala ya so, haka kuma ya halicci dan Adam da irin wannan rauni. Wa khuliqal insanu dha'ifa, annabi Allah yana cewa an halicci mutum mai rauni ne.
Na'am. Sai tambayar Umar Al-Kofar Ruwa yace menene sharadan da ake cikawa wajen jami'in sallar isha'i da maghrib?
To, dukkan wata larura wadda za ta hana ba a haɗu a yi sallar maghriba da isha'i kowace a lokacinta, kamar a ce ko ruwan sama ko iska mai ƙarfi ko caɓi ko duhu mai tsanani ko tsoro, duk wani abin da zai hana mutane in sun fita sun koma gida su kuma fitowa sallar isha'i, to ya halatta su haɗe. To kaga in ana ruwa mutane suka samu suka zo maghriba, to in an koma fa ruwan nan ba lalle ya bar mutane su fito ba. In wani ya fito da ruwan wani ba zai iya fitowa ba, to sai a haɗe. Ko kuma hadari ya haɗu ya taso mai ƙarfi wanda ake da kyakkyawan tsammani cewa za a yi ruwa, to shi ma aka yi maghriba sai a haɗe, sai a haɗa a yi sallar isha'i tare. Ko ita iska mai tsanani, ana ta iska yadda da aka koma gida ba lalle a iya fitowa ba, ita ma sai abin nan. Ko duhu mai tsanani, ana duhu kuma wataƙila ba hanyar ba kyau, mutane suka samu suka shiga gida ba za su iya fitowa ba, shi ma halatta. Ko taɓo, a ce an yi ruwa gari ya caɓe kuma ba fitila, mutane suka watse ba kowa zai iya fitowa ba. Duk waɗannan abubuwa malamai sun ambace su a cikin abubuwan da za su iya sawa a haɗa salloli musamman maghriba da isha'i a guri guda. Hakanan dukkan wani abin da zai jefa mutum cikin kunci ko cikin matsuwa ko takuruwa, to shi ma zai ba shi dama ya hada salloli guda biyu a lokaci guda. Misali a ce likitoci ne za su shiga tiyata, tiyatar nan za ta dauki dogon lokaci ta yadda salloli biyu za su iya zuwa su wuce ba a gama tiyatar nan ba. To za su iya hada sallolin biyu kamar su shiga azhar amma har kusan magarba za su kai ba su fito ba sun shiga da azhar, to sai su hada azhar da la'asar su yi ta yadda kaga ba za su samu kunci ba da damuwa. Tunda dai an fara tiyata ba za a ce a tafi a bar mara lafiya ba har sai an je an yi sallah an dawo, to kaga wannan akwai haraci, to sai a hade. Shi wannan yana daga cikin abin da zai halatta wa mutum ya hada sallolin sa guda biyu, ko wani darasi ne, ko wani zama ne ake, ko wani mitin ne mai muhimmanci a shari'ance, ko ya shafi addini, ko ya shafi tafiyar da sha'anin al'umma, maslaha ta al'umma, ta hada mutane suka zo a zahar tayi suke ganin in suka dakata aka tafi sallah watakila wasu za su tafi su, watakila abu ganin da aka dauko za a manta da wata. To shi wannan ana iya jinkirta sallar a hade tare da ta gabanta, wato hada za da la'asar ko magariba da isha'i. Duk waɗannan wannan ya shiga karkashin maganar Abdullahi dan Abbas lokacin da yake gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallolin magariba da isha'i, zahar da la'asar da magariba da isha'i a Madina ba tare da ruwa ba, ba tare da tsoro ba. Aka tambaye shi me Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi anan, sai ce arada Allah ya harrija ummatahu, yayi haka ne dan ya kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci. Daga nan muka fahimci cewa ashe duk abin da zai jefa al'umma cikin kunci, cikin takuruwa, to ya halatta a hada sallauli saboda shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ya bada wannan ka'ida, Allah ya harrija ummatahu, saboda Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, babu kunci babu takuruwa da Allah ya sanya muku a cikin addini, bai sa muku takuruwa da kunci a cikin addini ba. Al haraju marfu'un an hadhihi al umma, duk abin da zai zama kunci ne akan wani al'umma to Allah ya dauke musu shi, ya kawar musu da shi. To waɗannan su ne abubuwan da su sa a hada salloli, banda kuma sallar da ake hadawa ga matafi, wannan shi kuma rukhsa ce, sauki ne Ubangiji ta'ala ya masa saboda kasancewarsa matafi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam ina ingancin hadisin da ke cewa wanda ya samu dama cikin ku ya mutu a Madina.
Hadisi ne tabbatacce yana cikin Muslim Imam Ahmad, yana cikin Sunan Abi Dawud, yana cikin Sahih Ibn Hibban. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al fa inni shafi'un lahu yawm al-qiyamah, wanda duk yake da damar da zai mutu a Madina a cikin ku to ya mutu, domin zan zama mai ceton sa ranar gobar kiyama. To Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi, wanda yake da dama. Wannan hadisi abin da yake nunawa, yana nunawa cewa zama a Madina, mutum ya hakure zama a Madina, musamman a wancan lokacin da Madinan ba wani kayan more rayuwa ne ke tattare da ita ba, wasu sahabbai ba su saba da zaman cikinta ba, hijira suka yi wa suka zo Madina, kila inda suke yanayin da suke rayuwa a ciki ya sha bamban da yanayin da yake rayuwa a Madina, saboda haka zaman hakuri suke, zaman takuruwa suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba so a babe a bar Madina din, to shine sai ya fadi falalan zama a Madina, cewa sahabban su yi hakuri su zauna a Madina har mutuwar su ta riske su, wato kwadaitar da su ake yi su zauna a Madina kar su fita. Wato ba ana nufin cewa duk inda kake kai kokarin ka shigo Madina ka mutu ba, ana gaya muku cikin ku wanda yake iya zama a Madina har ya Allah ya karbu sa a Madina ba tare da ya fita ba yayi haka, domin ba a san kuma Madinan bayan da gashi yadda ta rungumi musulmi ta zama cibiyar musulunci, kuma da a babe bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa koma ganin su ko kowa ya kama gaban sa yayi wata kasa, sai a yadda ta rayu din nan da musulunci, to ta ci gaba da zama cibiya ta musulunci, kuma wanda yake so wanda zai iya zama a ciki ya zauna, to zan cece shi ranar gobar kiyama.
Na'am. Tambaya ta gaba take cewa mallam idan mutum ya kade wani da babur ko mota ya mutu, kuma wanda aka kade shi ne ba shi da gaskiya, shin akwai kafara?
To ya danganta da rashin gaskiya. Akwai inda zai kasance daman duk dai sanda za a samu irin wannan kadewa, to akwai kuskure, a samu kuskure ko dai ya zama kuskure ta bangaren direban da yake kisan, ko ya zama kuskure ta bangaren wanda aka kade din, ko ya zama rabi da rabi, kowa yana da nashi kuskuren. Idan ya zama kuskuren 100%, wato na wancan ne, shi wannan ba shi da wani kuskure, ta yaya za mu san ba shi da kuskure shi direban? Ya kasance misali yana tafiya akan hannunsa, motarsa tana da lafiya, birkinta yana da kyau, kuma ba gudu yake na fitar hankali ba, sannan wancan fado masa yayi ba zata ba tare da ya sani ba, ba tare da ya ankara ba, kawai sai ya ganshi a gabansa, to kaga anan tabbas shi wannan ba shi da wani laifi. Na farko duk abinda za a ce ya zama matsala, wato motar salafi yayya ce birkinta yana ji, kuma ba gudu yake ba, dan yana gudu ne wani ya taho a ya ce wata kila da ba gudu zai iya control din, zai iya sarrafa motar, amma kasancewa yana gudu wannan har ta kai ga ya banke shi ko ya bita kansa, kaga anan shi ma yana da nashi laifin bakin gwargwado, ko ya kasance a shi kansa motar sa ba kyakkyawan birki, ta yadda wancan in ya taho ba yadda za a iya rike ta, don birkin baya ji sosai, sai an dade ana masa famfo sannan ya tsaya, kaga shi ma yana da laifi. To a irin wannan in har shi ma yana da nashi gudunmuwa ta laifi, to kaga dole ya kafara. Amma in har mutum ne yake tafiya a hankali kuma cikin nutsuwa, kuma motar salafiya lau kwatsahan kawai wani ya fado kansa ya bige shi, to anan ba shi da wani laifi, anan ba magana ya kafara. Wancan kamar wancan ne ya kashe kansa da kansa, kamar mutum ne ya haka rijiya a inda ya kamata ya haka ta, ya yi mata kariyar da ya kamata duk ya bata, sai wani kawai ya zo ya fada cikin ta, kaga nan ba a ce mai rijiyar ne sai ya kafara, saboda na farko bai haka ta kan hanya ba, na biyu bayan ya haka ta ya katange ta ya kare ta ta yadda ba za a zo kawai mutum ya fada ciki ba, sai idan da gayya, wato da rashin kula da gayya da sauransu ya zo ya fada. Amma inda zai zo ya yi ta kan hanya inda ba za a taba zaton rijiya ba ce, wani ya zo ya fada, to zai yi kafara, saboda shi ya yi sanadiyar mutuwarsa. Ko ya zo ya yi ta sannan bai mata makarai ba, wani ya zo ya fada ciki, nan ma yana da sakaci, zai yi kafara. Amma idan ba haka ba, ya yi ta a gefe can inda ya kamata ya gina ta, sannan ya mata makarai, amma duk da haka wani ya zo tsunduma ciki, to anan ba za a ce ya kafara ba. To haka shi ba mai mota, mutum ne ya yi parking inda ya kamata ya yi parking, ya aje motarsa inda ya kamata ya aje, wani ya zo kawai ya dake motar ko yana tafiya, wani ya zo ta baya ya dake shi ya fadi ya mutu, anan duk ba za a ce ya kafara ba. Saboda ya danganta da rashin kuskuren, dole sai an duba an ga ta ina ne ya zama yana da kuskure, ta ina ne ya zama baya da kuskure, kafin a kore masa batun kafara.
Wannan tambayar ta ce malam, menene hukuncin yin ƙaryar da ita kadai ce za ta iya kawo zaman lafiya?
To ƙaryar da mutum zai yi domin ya yi sulhu tsakanin masu rigima, ko ya fitar da mutane cikin wani ƙangi wanda yake mawuyaci, wannan ta halatta, shi yasa aka halatta ƙarya a yaƙi, lokacin da ake yaƙi da abokan gaba, halatta sun kama mutum ne ya musu ƙarya, musulunci ya ce alharbu khuda, wani ce yaki dama ɗayo da rani, a ga ƙarya ce don maslaha. Ko misali wasu ne su biyu suke ta rigima, suke ta husuma, ba ga miciji tsakaninsu, wani ya je ƙaryar cewa wani yana gaishe ka, wannan ma ko ya je gun wani ya ce wani yanzu muka haɗu da shi, ya yabe ka, ya faɗa alkhairinka, ya ce dai shaidan ne ya shiga tsakaninku, wannan duk ƙarya ce don ya yi sulhu tsakanin mutane biyu masu husuma, wannan babu komai. Ko mutum ne ya aka biyo shi, wani ya rarako shi da makami zai kashe shi, sai ya je fada cikin gidanka ko cikin gidan makota, kai kaga inda ya shiga, an ce zo ci, kaga wane ce a ban gaishe ba, kaga ƙarya ya faɗa. Amma in ba dan wannan ƙaryar ba, to wataƙila da zai gaskiya ce ya shiga nan gidan, kaga zai kashe shi. To duk irin wannan ƙaryar sun haru da rayuwa suka wajibi ce ma, kamar yanzu wannan surar ta karshe, wani azzalimi ya biyo wani da makami zai kashe shi, kaga wancan ya boye a wani guri a zo a tambaye ka yana ina, to wajibi ne kai ƙaryar anan, ba ma ƙarya ce wacce take mustahabbi ba a ce ai in kaga dama ka iya fadar gaskiya, a'a ƙaryar anan wajibi ce, kaga ƙarya da ta kasance dan maslaha wannan ba ta da matsayi, ba ta da laifi, amma mu fahimci maslahar da ake nufi, ba maslaha taka ta shakhsiya ba, wato ƙarya ce kai ta dan ka samu kuɗi, ko ƙarya ce kai ta dan ka samu wata ɗaukaka, ƙarya ce kai ta dan ka zalunci wani ko a sarayar da haƙƙin wani, wannan ƙaryar ba ta halatta ba.
Na'am, wannan kuma yace mallam idan mace tana da yawan yin guni, shin ya halatta ta sanya turare ko da kaɗan ne idan za ta fita?
Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma imra'atin istatarat fa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fa innaha zaniya. Hadisi ne sahihi a cikin sunan Nasa'i da Abu Dawud da Tirmidhi, hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Annabi ya ce duk matar da ta sanya turare ta fita da mutane su ji kanshinta, to wannan mazinaciya ce, saboda haka duk turaren da za ta sa a jikinta da zai rika fidda kanshi bai halatta ta sa shi ba, za ta fita ya halatta ta sa a gidanta tsakaninta da mijinta, ko a gidan iyayenta tsakaninta da 'yan uwanta muharramanta, amma ta sa kanshi yana tashi ta wuce tana yawo cikin jama'a, wannan musulunci ya haramta wannan, kuma ya ɗauki wannan wani nau'i ne na zina. Saboda haka idan tana gumi kuma in ta sa turaren za ta rika danki zai rika tashi a jikinta bai halatta ba, amma in har za ta sa ne yadda kanshi ba zai tashi a jikinta ba, wato hamamin jikinta kawai take kawarwa, amma na kusa da ita ba za su ji ta wuce tana kanshi na tashi ba, wannan babu komai. Na'am.
Na'am. Wannan kuma tace mallam yaya ake yin istibra'i?
Istibra'i shine mace ta zauna haila daya, wato ta haila daya idan mai haila ce, idan tana jinin haila ta yi haila daya ta yi tsarki shikenan ta yi istibra'i, idan ba ta jini ta yi wata guda.
Wannan kuma tambayar ta ce mallam menene hukuncin cire hakkin wuya da beli ga jarirai?
To babu dai inda nassi ya ce a cire hakkin wuya ko wani beli a jariri, ba wani nassi na Alkur'ani ko sunna, saboda haka wannan matsala ce da za a batta ga likitoci a tambaye su sun ya dace a cire ko bai dace ba. Ka'ida ba wani abu da Allah ta'ala zai yi wa mutum wanda ba shi da amfani, sai dai idan har musulunci, sai dai musulunci ne ce a yanke kamar kaciya shayi da ake wa namiji ko wanda ake wa mace, shi ma aka faɗi yadda za a yi, ba haka ba ka'ida Allah ya halicce ta da ya halicci kowa da wannan, da me za a cire? Ko kasashen da ba san wannan ba, kasar Saudiya ba wanda za a haifa kasar zuwa a yi cire masa wani hakkin wuya, ko ba wanda yake da wata matsala, saboda haka a je a tambayi likitoci su za su yi bayanin matsala din, in shin cirewar wani abu ne ake samu na alfanu in an cire, in ba a cire ba za a samu matsala, ko ko dai kawai al'ada ce kawai ake cirewa, ko wani canfi ne, su za su yi wannan bayani. Amma dai ni a sani na a musulunci babu wani aya ko hadisi Annabi ya ce a cire beli ko a cire hakkin wuya.
Na'am. Wannan tambayar ta fito daga Salihu Kura, ya ce mallam yaya ingancin hadisan da suka ce duk wanda ya nemi ilimi don duniya ko alfahari ba zai ci kanshin aljanna ba, kuma a ina zan iya samun su?
Hadisai ne sahihai, hadisi ne sahihi, akwai hadisin Ibn Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba al-ilma li yubari li-ilubahi bihi al-ulama aw li yumari bihi as-sufaha wa yasrifa ilayhi wujuha an-nas la yajidu raihata al-janna. Wanda duk ya nemi ilimi dan yayi alfahari cikin malamai da shi, ko ya yi jayayya da wawaye jahilai, ko ya ja mutane su dawo karkashinsa, zai jawo wasu mutane manya su zama karkashinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai ji karshen aljanna ba. Akwai shi a cikin akwai ruwayar Ibn Umar a cikin sunan Ibn Majah, akwai ruwayar Ka'ab ibn Malik wanda tana cikin sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi saboda hadisi ne sahihai kuma
na'am to alhamdulillah mun sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau dan haka za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com da kuma iya aika mana ta lambar waya kamar haka wato 0807782987 da kuma iya aika mana ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook da haka a madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Nijiyar Lemo babban malami a tsangayen nazarin addinin Islama dake Jami'ar Bayero da kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya saka mu da ku ne shehu Bala Kabara yake cewa ni fada wani shirin da yaddar Allah.